على الإبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصنعك وتنا في الأمور كلها وأجرنا من فيه الدنيا عذاب الآخرة ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يوم جمعة 20 ga watan shida hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1444 wanda ya daidai da 13 ga watan 1 2023 Gregorian calendar a cikin ikon Allah wa daukakin sarki zamu ci gaba da karatun mu mai albarka a wannan masallaci na kofar fadin jin sarkin dan ba a cikin wannan littafi mai albarka Muktasar Sahih Bukhari wanda aka fi sanin sa da suna At-Tajrid As-Sahih li Ahadith Jami' As-Sahih kamar da muka saba yau zamu tashi sabon babi da yake magana babun fadlul tahjiri ila zuhuri babu da yake magana akan wato kenan falalan wato kenan zuwa masallaci sallan azhar da garje rana wani lokaci daga lokacin azhar ya ke wai lokacin tsananin zafin rana sai da mutum ya tashi ya je shi masallaci akwai nau'i na mushakka to amma wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam Bukhari yake so nuna cewa akwai wato kidan falala akan wannan hadisin farko an karbo daga Abu Hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace بينما رجل يمشي بالطريق وجد غصن شوك على الطريق جماك وني متوم يانا تفيا اكن هانيا سي سامو واتو كين ريشن قايا ريشن بشيا مي قايا يا كاريو يا فادي اكن هانيا فاقره سي جاشي يا كاي شي جيفي فشكر الله له سي الله مدوكين سركي يace ya gode masa faghfara lahu kuma ruwa yace ya gafarta masa sai yayi aiki na alkhairi ya tafo wato kenan zai tafi la Allah masallaci kamar yanda wato kenan tarjumar Imam Bukhari ta nuna la Allah ya fito da garjin rana zai tafi masallaci sai ya gare shi kaya akan hanya sai kama ya janye shi to falala na farko shine Allah madaukakin sarki ya gode masa kai abu Allah ya ce na gode kaga wannan ba karamin daraja bane da kuma daukaka sannan kuma sakamakon haka Allah madaukakin sarki ce ya gafarta masa wannan kamar yana kwadaitar da mu yin aiki wanda al'umma za ta amfana kaga shi in ya kewaye ya wuce ya gama da wannan shi personally on his own amma sauran jama'a ba kowa ya zai zama ya kula da wannan din ba amma sai ya tsaya aikin ya janye shi saboda al'ummarsa wato kenan ta zama ta amfana to wannan yasa Allah madaukakin sarki ya gode masa don haka yin aiki dan al'ummar mutum ta amfana al'ummar musulmi ba wai fasirin kai kai dai ba zai iya kawowa wato kenan darajar da za ta sa Allah madaukakin sarki ce ya gode maka akan aikin da kai musamman idan aikin mai amfani ne sannan na biyu kuma akwai ikhlasi an yi wannan aiki dan Allah madaukakin sarki don haka sai Allah madaukakin sarki ya gafarta masa kenan yin aiki dan al'umma ta amfani har yanzu yana jawowa Allah madaukakin sarki ya gafarta wa mutum ma dama an yi shi da ikhlasi sabanin yanda yanzu yanda ayyukan mu da za mu yi na al'umma ayyuka ne wanda yake za a gani in mutum ya yi sai a yi ta taranta shi a duniya yau shi ma kansa zai yi ne dan duniya ta gani ta sani ma dama ya cire wannan riyar ya cire wannan san ayaba ya cire san asani ya yi shi dan Allah madaukakin sarki ya jama kansa gafaran Allah ya jama kansa tukin abinda Allah madaukakin zai gide masa shukura akan sa thumma qala sannan sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ashuhada'u khamsatun shahidai guda biyar ne almata'un na farko akwai wanda ya mutu a sakamakon annoba annoba to shine idan aka samu watakin afida afida bidin akita ko binin afida eh epidemic ko epidemic yawa cuta ta barke mutane suna ta mutuwa wannan harban wannan wannan harban wannan wannan harban wannan wannan harban wannan ana mutuwa to wanda ya mutu a ciki to ya zama shahidi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa idza waqa ta'un idan annoba ta faru a gari ana ta mutuwa ku kuma kuna cikin garin to kar ku lata ku junina kar ku fice daga wancin kin wannan garin sai mutun ya zauna wanda ya zauna a cikin garin yayi hakuri ya kwadayi lada kwadayi lada a gurin Allah madaukakin sarki in ya mutu Allah madaukakin sarki zai bai ladan shahada kamar yadda wannan hadisi ya nuna idan kuma Allah madaukakin sarki ya tsare da shi bai mutu ba ba zai samu wato kenan ai ba zai rasa wannan ladan shahadar ba ya tabbata cewa akwai mutanen da suka guje ma da'un annoba ta zo ta sai suka guje gaye su guda kabila guda gari guda ko kasa guda duk suka gudu suka gudu to shi guduwa ma annoba baya hana mutum ya mutu don haka sai Allah madaukakin sarki yace musu duk ku mutu alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim ko ba ka ganin wayanda suka fice daga gidajensu suka gudu saboda tsoron annoba ta zo ana ta mutuwa gayyansu guda suka mutu ko yawwa faqala lahum allah me mutu Allah madaukakin sarki sai ya ce musu duka fadi ku mutu duka sai suka fadi suka mutu din har sai wani lokaci wani annabi daga cikin annabawan Allah na wannan lokacin yazo shi ya addu'a sai Allah madaukakin sarki ya tashe su sun ma ahayahu sannan sai Allah madaukakin sarki wato kenan sai ya rayar da su suka ci gaba da wato kenan da haka baya hanawa wato kenan mutum ya mutu dan wai ya fice a garin aina mata kunu yadrukumul maut kuma ba wanda zai ma kana labisin anta muta illa bi idhnillah kitaban muajjalan daga lokacin mutuwa mutum lokacin ne wanda ke an yanka masa ajali an yanka masa lokaci in lokacin yayi mutum zai mutu ko da da'unu ko kuma babu da'unu kuma duk da haka musulunci kuma bai yadda cewa in ana da'unu kuma ka je kai shahada ka shiga garin ba yau sai ka hakura wanda ya tabbata lokacin da sayyidina Umar zai tafi wani ya tafi cikin kasar Sham sai zama wani gari ana annoba don haka sayyidina Umar ya ce ba za mu je ba wani sahabi ya ce masa za mu gujewa kaddara ne sayyidina Umar ya ce za mu gujewa kaddara kuma mu koma gurin kaddara saka sai aka samu ruwaya na wani sahabi kici ai ma na ji annabi sallallahu alaihi wasallam in annoba ta faru a gari ba ku a ciki kar ku shiga idan kuma kuna ciki kar ku fita in dai dan gudun wato kenan wannan ne da haka wannan magana da yace in dai dan gudun annoban ne ya nuna cewa zaka iya fita ba dan gudun annoba ba kamar misali kadan kasuwa ne ko zaka tafi ziyara ko wani abin nan ya buƙatar fitan ta kama ka kana cikin gari ba za a ci ku fito tun dan ana annoba lalle ba zaka fita ba zaka iya fita ka je kai abin nan dinka amma ba zaka fita da niyyar ka guje mu mutuwa ba saboda aina ma ta kunu yadda rukumul mautu daga na farko yake cewa almata'un wanda ya mutu a gurin wato kenan da'u na biyu almabatun wanda ya mutu a dalilin ciwon ciki ya same shi daya shikenan sai ya mutu wannan ma ana kiransa wato kenan shahada wal gariqu sannan da wanda kuma ya dilimi a ruwa yana musulmi mutumin kirki ruwa ta baci masa a ruwa ya dilmiya ya mutu wanda shi ma dake shahada ne wa sahibul hadimi da wanda wato kenan gini ya rushe a kansa yana zaune sai gini ya rushe a kansa babu zato babu samani to wannan shi ma yana daga cikin shahidai wa shahidi fi sabilillahi da kuma asalin shahidi din wanda aka tafi yaki dan daukaka addinin Allah sai je shahada to wannan wato kenan shi ma shahidi ne wayannan sune shahidai wa bakin hadisi ta kaddama sauran hadisin kuma mun riga mun yi bayanin sa wato kenan a baya sadaka wannan magana da Imam al-Bukhari yace at-tajir ila zuhri ila Allah wannan mutumin da ya tafi ya samu problem din wannan rashin bisha din wallahi shine muka sha Allah shahid Allahu a'lam babu ihtisabi al'afari babun da yake magana kan ihtisabul afar shine mutum ya kwadayin samun ladan gurbin aikin alkhairi da ya dasa ko kuma athar ya zama gurbin tafiyan ka zuwa masallaci in kana tafiya dittakun da kai zuwa masallaci ana kiranta athar to ana samun lada a wannan to wannan babu yana kwadaitar da mutum ya kwadayin samun lada a lokacin da ya fito zai tafi masallaci ya sa a zuciyarsa dittakin da yake yana samun lada kuma yana son Allah ya bashi lada din haka zuwansa haka kuma wato kenan dawowarsa abin da zai tabbatar mana wannan hadisin Anas anna bani salma ko aradu ay yatahawalu amma nadhilihim kabilan banu salma sun so su taso daga inda suke su dawo fa yanzulu kariban minan nabi sallallahu alaihi wasallam sai su zo su zauna kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kudin samun sallah a masallaci kaga yadda zuciyarsu take suna son su zo kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam kwadayin samun sallah su rika samun sallah a kan lokaci sannan kuma da kwadayin samun ilimi kullum suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su ji abin da za su karu na ilimi wato kenan na yau da gobe da duniyar su da lahirarsu kala sai yake cewa fakariha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yu'ru almadinata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama wato kenan ransa baya son ya zama sun kaurace ma wannan gari nasu sun dawo kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali mutanen bamne kullum suna za a yi sallah da su sai suka tafi su dawo kusa da fada su zauna a gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi son su zauna a can su tattako su zo su kotaka kuma su koma haka ya so musu shi daga shi bai so su dawo dan din ba fagala shine sai ya ce musu ala ta tasibuna atharakum ba kwa kwadayin ladan da kuke samu na tattakin ku daga gidajen ku zuwa masallaci ai ya kamata ku kwadayin wannan idan kuka dawo kusa ka fito a gidanka ka sauka a cikin masallaci taku nawa kai amma inda ga can ne zaka taso ka zo ka taku nawa wannan takin kansa zuwa da komawa ko yawa a wani riwaya yake ce musu banu salma diyarakum tuktaba atharakum ai ma'anar sa shine ilzimu diyarakum ku lazimci gidajen ku nan garin ku kauyen ku da kuke zaune tuktabu atharakum za a rika rubuta muku ladan tattakin da kuke wato kenan zuwa masallaci daga gidajen ku sannan kuma da ladan tattakin da kuke zuwa wato kenan komawa gida bayan kun tashi kun idar da sallah kun tafi babu fadlul isha'i fil jama'ati babin da yake magana akan falalan sallar isha a cikin jami'i عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاه اثقل على المنافقين من الفجر والعشاء النبي صلى الله عليه وسلم ce babu wata sallar da take tana da nauyi ta fi tsananin nauyi a munafikai sama da sallar alfijir da sallar wato kenan isha'i sallar alfijir ita ce sallar safiya ko yawa kaman in mun lura da sayakin hadisi yana nuna cewa kowace sallah tana da nauyi a munafiki amma sallar safiya da sallar isha sun fi nauyi ko ba sallar da tafi masa nauyi sama da wayannan kenan wasu sauran ma suna da nauyi yawa kikkiken musulmi bai kamata sallah ta zama tana da nauyi a gare shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa waji ila qurrata aini fi salat sanyi ido na an sanya shi a cikin sallah in ina sallah dadi nake ji ina sallah natsuwa nake ji amma munafiki yana jin sallah yana takure sallah tana takura masa yana yin ta kaman a dole a hakan din isha da safiya wato kenan sun fi tsanani a gare shi kuma ka duba lokacin su ay very odd ne ko a yanzu ba munafikan ba musulmi zaka samu sallar asuban tana da nauyi a mutane da yawa hawa mu sallar isha kaje sallar magriba zaka ga mutane sun cika masallaci amma isha sai ka samu sai yan kadan ne wani lokaci zaka ga bai fi zakkar waɗanda suka yi sallar isha bane za su zo a sallar magriba wani za su sallar sai isha a waɗanda normal mutanen mu wanda ba ma a ci musu munafikan ba amma kuma matsalar shi ne walau ya alamuna ma fihi ma wallahi da sun san ladan da yake cikin su ma fihi ma ai min al ajri kenan ko da sun san abin da yake cikin wayannan salloli guda biyu na ladan latahuma walau habwan ko da jin ciki sai sun zo saboda kwadayin su samu wannan lada din saboda kwadayin su samu wannan ladan yanzu sallar da za a ce muhimmancin da ya kai baka da lafiya kana jin ciki har ka zo ta kaga muhimmancin abin da zaka samu ba wato kinan ba karamin abu ne babban abu ne na lada a gurin Allah madaukakin sarki a ce ko ba shi da lafiya zai jawo ciki dan ya zo ya samu ai ba karamin abu ne ko a duniyance to wallahi na kuma a lahirance kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna girman abu to kaga wanda ya san girman abu shi yake nuna girman abu ko ba haka ba yawa kaga yaro kankani yanzu naira 100 ya ga girman san kafa shi naira 100 ce a shi kai shi da naira 1 ko naira 5 ko naira 10 shi kawai yake so amma wancan ta yi masa girma naira 10 wani mai da dan waye kuma ka ba shi dubu ce a sai da shi ne naira 20 zai sauro su saboda girma wanda ya san girma shi ne yake nuna girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san girman da Allah sallallahu alaihi wasallam girman abin da aka tana da masa ce wallahi da sun sani ko da jin ciki za su zo su kamar yana kwadaitar da mu wayannan sallar kokari mu yi su a cikin jami'i sannan yana kwadaitar da mu cewa in mun yi su kuma akwai sakamako wanda yake mai girman gaske babu man jalasa fil masjidi yantaziru salata wa fadl al masajid wannan babu yana magana akan hukuncin mutumin da ya zauna a masallaci yana jiran sallah an yi azhar sai ya kifita yace zai jira la'asar an yi la'asar sai ya kifita yace zai jira magariba an yi magariba ya kifita yace zai jira isha ko kuma an yi isha ce shi sai ya jira safiya haka ya halatta ko bai halatta ba in ya halatta menene abin din sa sannan kuma da falalar masallaci falalar masallaci kansa ko kuma falalar zama a cikin masallaci ko kuma falalar kullu mu'amala wato kenan da masallaci an karbo wato kenan daga Abu Hurairu Allah madaukakin sarki da dace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sab'atun yazalluhum Allahu yawma la zilla illa zilluhu mutum bakwai Allah madaukakin sarki zai inuwantar da su ranan da babu inuwa sai dai wato kenan inuwarsa ranan da babu inuwa sai inuwar Allah madaukakin sarki mutum bakwai Allah madaukakin sarki zai sa su a cikin inuwarsa to wace ce inuwar Allah madaukakin sarki nan wasu malamai suka ce inuwar Allah madaukakin sarki wasu suka ce a inuwar wato kenan jin kansa ko rahamansa yau saboda yanzu misali kace ai wani yana karkashin mu ai karkashin kariyar mu da karkashin mutuncin mu saboda wasu hadisi sun nuna sabatu yazalluhum Allah fi zilli arshihi mutum bakwai Allah madaukakin sarki zai inuwantar da su a inuwar al'arshin sa don haka isan fitar da shi fili cewa inuwar al'arshi ake nufi kenan wanda yake karkashin inuwar al'arshi yana karkashin kafala na ubangiji ko kuma yana karkashin wato kenan la amina mai ake kiransa mafaka political asylum wato kenan na Allah madaukakin yana karkashin mafaka Allah madaukakin sarki zai ba shi mafaka saboda yana karkashin inuwar al'arshi wasu malamai suka ce inuwar duba ne maza ce duba liman fa'ala kaza duba liman duba li abdin muklisin min ummati ko wadan bishiya wasu kuma su ce a yana nufin inuwar aljanna ne mutum bakwai suna karkashin inuwar aljanna yawwa to amma iktisasin da hadisin yake yawma la zilla illa zillahu yana ishara cewa ranar tashin alkiyama ne don haka kanin kaga ya fitar da cewa da wannan notion din ya fitar da cewa ba inuwar duba bane da ita sai a cikin aljanna ba kuma inuwar aljannar bane sannan kuma ba inuwar ubangiji bane inuwar al'arshi wato kenan shine abin da ya fi rinjaye mutum bakwai Allah madaukakin sarki zai sa su a cikin inuwar al'arshin sa ranan da wato kenan babu inuwa wato kenan sai dai inuwarsa to ya kirgo mutum bakwai amma wasu malamai da suka bincike suka ce wato kenan mutum bakwai din nan abin ya takaita a mutum bakwai ne ko kuma za a iya samun wayansu mutane daban wato kenan wanda ba wannan mutum bakwai din ba wannan da mamun bayan wayan mutum bakwai din saboda kace sab'atun yuzilluhumullahu mutum bakwai Allah madaukakin sarki zai inuwantar da su kenan ya nuna iyaka su ne su bakwai din ne amma Ibn Hajar al-Asqalani ne cike da yace akwai wasu kari ma wanda yake wato kenan wasu hadisan sun nuna kamar misali hadisin da yake cewa babu wanda yayi magana a ragan goyo sai mutun nawa suwa ya suka yi magana a ragan goyo sai ya kirga mutum guda uku ko yawwa da wanda zamanin annabi Yusuf alayhi salatu wasallam ya yi magana na wanda shahida shahidu min ahliha da wani na ashabul ukududi da kuma wannan wanda mace tana tafiya tana shahada ɗantan nan ta ga wani mutum ce Allah ya sa ɗana zama kamar wani ce ba wannan ba dana su to bayan wannan kuma sai da sahibu jireji to wasu ruwaya sun nuna cewa kuma akwai wasu ƙananan jariran da su ma suka yi magana bayan waɗannan ba haka kenan ba ta tsaya a kan waɗannan ba yanzu nan hadisi ya ce mutum bakwai sannan Ibn Hajar ya bincikensa ya nuna masa cewa akwai wasu ƙarin mutum bakwai ɗin kuma don haka a can wani malami ya waƙe waɗancan mutanen ya ce wa ƙalan nabiyul mustaha Mustafa inna sab'atun yazalluhumullahu al-karimu bi zillihi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum bakwai Allah madaukakin sarki zai inuwantar da su a inuwansa sai ya ce muhibbun afifun nashi'un mutasaddiqun wa bakin musallin wal imamul bi adlihi kaga irga mutum bakwai din da wannan hadisin yazo da su domin hadisin yake cewa a wannan mutane bakwai sabata yazalluhumullahu yace na farko akwai al-imamul adil ko limam shugaba mai adalci nabi yace akwai shabun na shafi ibadati rabbi saurayin da ya rayu tun daga farkon samartakarsa har zuwa karshen tsufarsa ya rayu a cikin ibadar Allah madaukakin sarki wa rajulun qablahu qalbuhu mu'allaqun bil masjidi da wanda mutumin da zuciyarsa take raye take rataye a masallaci wa rajulani tahaba fillahi da mutane guda biyu da suke soyayya dan Allah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi za su taru dan Allah za su rabu kuma wato kenan dan Allah madaukakin sarki wa rajulun da wani mutumin da talabatu mar'atun zata mansabi mace yar manyan mutane ta neme shi wa jamalin kuma kyakkyawo ya faqala inni akhafullaha sai yace musu ni ina jin tsoron Allah madaukakin sarki ba zai kula ta ba wa rajulun tasaddaqa da mutumin da zai yi sadaka akhfa ya boye sadakar hatta la ta'lamu shimaluhu wa tafiqu yaminuhu har hagun dinsa bata san abin da damansa ta dauka ta bayar ba saboda tsananin boyewa wa rajulun zakara Allah kaliyan da mutumin da zai tuno al'amuran Allah madaukakin sarki da addini shi kadai ba a idan mutane ba ba a riye ba mutane su gaishe ba fa fadat ainahu sai idaniyarsa sai ta zubar da hawaye wannan sune mutum bakwai wanda wannan hadisi ya nuna to shine wani malami sai ya sanya su a cikin waka sai yake cewa muhibbun mai soyayya ai mun fadi wannan ko rajulani tahaba fillahi afifun mai kame kai wannan mace ta neme shi din nan ko nashi'un saurayi da ya rayu a cikin ibada ko mutasaddiqun da wanda zai yi sadaka a boye tsakaninsa da Allah ba wanda ma ya san yayi sadakar wa bakin da wanda zai kuka dan tsoron Allah shi kadai ba a cikin mutane ko dan riya ba haka ne a lokacin da yake kibance yake sallah ko yawwa wal imamu bi adli da liman a wajen wato kenan adalcinsa haka ne to shine sai yake cewa wadis sab'atin izlalu gadin aunihi akan wannan bakwai din to ka kara wasu guda bakwai kuma na farko akwai izlalu gadin wa aunihi wa inzari bi usrin wa tafifi hamlihi akan wayannan bakwai din ga wayansu mutane bakwai wanda su ma za su shiga karkashin inuwar al'ashin Allah madaukakin sarki ranar tashin alkiyama. Na farko akwai izlal gazin, ko mutumin da zai tafi jihadi ka inuwantar da shi, ma'ana ka taimaka masa, ka taimaka masa ka abin nan, ka dauki dauniyarsa, wa aunihi ko kuma ka tallafa masa, wa inzari zai usrin ko kuma ka saurara ma mutumin da yake cikin kunci, ka karbi bashin sa, ya karbi bashin ka kuma kana son ya biya ka, kuma babu yanda za a yi gabar ta toshe, kiyamma ta toshe, ya rasa inda zai sake toshe kina. Allah ya kai mu lokaci kaza din, idan Allah kai hakuri sai lokaci kaza, to Allah kai mu kaza, ka saurara wannan saurarawa da zaka masa, yana sa mutum karkashin inuwan al'arsh kenan, ko wata fi bi amlihi, ko kuma ka saura ka sassauta masa nauyin nasa. Ni ne tsakanya daga 1000 ne 40 ne, to bayan 20 na yafe sauran, kaga ka kaffafa masa. Wanda yayi haka zai shiga inuwan al'arshi ranar tashin alkiyama. Ko kuma ka ce masa a yanzu ran sai ran da ya samu ya bayar, ai wannan ma sassautawa ne, kuma zai ji dadi a zuciyarsa. To wannan dadin da ka cimsa a cikin zuciyar musulmi mumini, Allah barkake saki zai baka wato kine ya inuwa al'arshin Allah. Haka ne wa irfada zai garmi, da kuma wato kenan taimaka ma mutumin da wato kine ya shiga bashi ya rasa yanda zai yi, a taimaka masa a fitar da shi, wa aunul makatibi, da kuma taimaka ma bawan da aka masa kitaba, kai bawa eh kana son yanci eh ya kawo miliyan 3 shikenan ka fita a bauta, to ya baka ka taimaka masa dan ya samu wannan miliyan 3 ya bayar, ya zama ya samu kansa, to wannan ma yana daga cikin abin da yake samu dan rashin inuwan al'arshi. Wa tajir sadiqin, da dan kasuwa mai gaskiya, harkar saye da sayarwarsa akan gaskiya, babu yaudara, babu kari, ko ban ragewa ban saran gaba, kajidillahi tina lahira, babu kari, ba yaudara, babu kuma gishu ya boye laifin kadararsa, duk kunguna kai sai da ita, sai mutum ya saya daga ba sai ga abin nan, a'a ya nuna ko menene da kome. Haka ne fil maqali, da mai yin gaskiya wato kina a cikin maganganunsa, wa fi'ilihi da aikinsa, ba ma wato kira a kasuwanci ba, a rayuwarsa ya riga ya dauka shi zai yi gaskiya, aikinsa zai tsakaninsa da Allah, ko menene gaskiya, maganganunsa zai fi gaskiya a duk inda ta kasance, wato kenan. Na'am. Na. Eh. Sai
kai ka tabbata ka su jabba.
Eh.
Sa halatta.
Eh.
Ka zo sai ka fita. Yau jinin jiya ka zo ta laifi a Allah. Yau jinin ta ko sai ka fita.
Ta fita hali.
Yau sai ka fita hali kai ba za ka ta ko fita
ba. Eh.
Lokaci ka zo.
Hmm.
Laifi da dawo.
Hmm.
Sai ka mai laifi.
Hmm.
Aka ga baki ka shuru ne yadda aka ta aka yi ka saya.
Inda an tambaye ka me matsalar ta, sai ka ce kaza ne. Eh.
Ko ba ta me ka ba?
Eh, muna secondary school, akwai wani malami da yake babu labari, muna karatu a gurin sa a darasa. Eh, ta goro mutum ya yi sati wajen biyar yana kawo jakin sa, da ka za ka ta ce shi gen harbi yake da shi. Eh, ta wallahi shi gen harbi ni ma shi da nake so da rubuci shi. To kaga ya mutu aibin sul abina. Kitimani aibin sul ayara daga cikin gishu ka boye. Inda hali ka bayyana musu, ka fitar da matsalar da take tare da shi, su saya da halinsa, kai kuma Allah wanda kuke zaki sai ya fitar da kai. Sai da aka yi wata sati biyar ran litinin da ita ta zo waje, yace ai dama irin sa nake so.
Yau
saurakai shi kuma sai wasa waka ji, to sai kaza kuma ya cire bayar. Kaga Allah wanda kuke zaki ya fitar, ai dama irin wannan yi da Allah la lahu makraja.
Eh, wasu suna cewa
eh
gaskiya labarin
ba.
Imam
Margai. Eh. To Allah ji kansa da rahama.
Shi ma ya kai nasa barka
da
tsinke ya yi akan ta tarbaci. Eh, yazo magana ya ce ai ta ce ba ta aika wani shi. Sai da Allah ya ce Allah ta wala ko za ka dai shiga
da mu. Allah.
saboda rana ta yi
sai kuma ta kusa da to wayannan karin mutane guda bakwai ko duka Ibn Hajar al-Asqalani ya fitar da hadisan su yace ban izlal gazin din nan yace akwai Ibn Hibban shi rawaito shi wagai ruhu da wani sa cikin hadisan sayyidina Umar amma taimakawa mai jihadi kuma ko shi kuma Imam Ahmad ne ya rawaito shi da Hakim cikin hadisan Sahal bin Hunayfin saurarawa mai bashi kuma dan Allah ya kashi lokacin da zai biya ko kuma ka rage masa nauyin bashi din shi kuma ya fito a cikin sahih muslim kamar yadda shi Ibn Hajar al-Asqalani ya nuna sannan da yake cewa wato kenan ka bada wa mai wanda bashi ya masa ko kuma wanda ya shiga damuwa ko kuma taimaka ma wanda yake an rubuta masa ya kawo kudi kaza ya samu yancin sa to wannan hadisai guda biyu Imam Ahmad bin Hanbal da Hakim da suka rawaito shi cikin hadisin wato kenan Sahal bin Hunayf wanda muka riga muka ambata amma tajiri dan kasuwa mai gaskiya kuma Ibn Hajar yace Imam al-Baghawi ya rawaito shi a cikin sharhi sunna da haka shi ma wannan hadisi yana da cikin hadisan Salmanu da Abul Qasim at-Tamimi ko da cikin hadisan Anas dan Maliki Allah madaukakin girge da su wallahu ta'ala a'lam ta haka wani nazami ke cewa wata zini kalkin mai anati garimin kafifu yadin hatta makatiba halahu shi ma wannan ya kirge wa'incin sannan kuma duk wani malami ya sake bincike kuma Imam Ibn Hajar al-Asqalani ya tabbatar da wannan akwai karin wasu guda bakwai kuma su ma wanda Allah madaukakin sarki zai sa su a cikin inuwansa ranar da wato kenan babu inuwa wato kenan sai inuwa sai ce wadin sab'atu huzunun wa mashiyin lil masjidi ka kara wasu mutum bakwai din shine wato kenan mutumin da ya shiga cikin bakin ciki kai ka yayi masa bakin ciki da kuma mutumin da ya dauki daurin tattake zuwa masallaci wannan ya zama masa dabi'a a kowace sallah a lokacin wato kenan kurhin lokacin da ko da rai ba ta so sanyin asuba garjin zafin rana da sauransu wa kurhi wudu'in da yin alwala a lokacin da rai baya so kamar lokacin sanyi wannan kasa sai ga jaje ani wala ne sallar alwala ta insha Allah sai hana hada har isha ba zan yadda ta kare ba alhali ko da zaka yi din nurin ne ala nurin ko yawa sama mutimi fadlihi sannan wanda yake ciyar da sauran abincin sa ina cika cika cikin jikin ka ko to ba da sauran me yin haka shi ma yana daga cikin wanda za su shiga inuwa an arshi ranan tashin alkiyama wa akizu haqqin ko badilin summa kafilu wanda yake wato kenan karban haƙƙin wani ya taimaka masa wani ya karbo ya samu wato kenan haƙƙinsa da wanda yake daukan lamini ina ce kaza kaza da to shikenan ku bari ni zan biya yaje shi ka lamince shi ko kuma a bashi yaje ya samu in bai kawo ba ni zan dauke dauniya ko shine garanto kenan ko don wato shi ma wannan garanto shi ma kaidan taimako yana daga cikin wanda suke abin nan kenan wata jira sadikin da dan kasuwa na gaskiya fil makali wa fi'li shi ma ya dawo da wancan a wajen magana da kuma wato kenan aiki wayannan suna daga cikin mutane wayanda Allah ba dauki kaga kenan wanda Allah zai sa su a inuwan al-arshi ranan tashin alkiyama suna da dan yawa malami cike da ya karo mana wayansu saboda haka duk aikin alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahkiran min al-ma'ruf shay'an duk aikin alkhairi karkare na shi ko ma wani ne baka san ne menene Allah zai kai ka gidan aljanna ba bukatan ka baka shiga aljanna ba ne wata kare ta ba ruwa Allah madaukakin sarki ya gafarta mata yanzu mun karanta wani kayaye ture akan hanya Allah madaukakin sarki ya nagode maka bawa na ka kyauta kuma ba shi ga aljanna tunda ya gafarta masa sauransu ko to bakar kare na aikin alkhairi baka san wanne ne zaka ji ba to wannan hadisi da muke karantawa na farko ce imamul adil shugaba mai adalci jamhur sun tafi akan cewa imamul adil shine alwaliyul am yanzu kaman a Najeriya nan imamul adil shine shugaban kasa shine waliyul am in aka samu shugaban kasa mai adalci to suna daga cikin wanda yake wani hadisi ya nuna cewa ma shugabanni masu adalci za a sasa akan minbari mai haske ranar tashi alkiyama a gefen ubangiji Allah ranar tashi alkiyama to da ka suna gefen ubangiji kowanne yana cikin karagar da take da haske mu kuma ɗan kallon muna can gefe muna hangensu can saboda me nauyin shugabancin da aka basu da kuma kokarin adalcin da suka yi a rayuwarsu ka duba sayyidina Umar yana cewa ina Madina wallahi idan raƙumi ya yi tintiɓe a ƙasar Sham a sakamakon ban gyara hanya ba Allah sai ya tambaye ni don haka yana Madina amma zuciyarsa tana ƙasar Sham ya zai yi musu wato kenan na adalci kuma shi adalci kullum ya yi daɗa gyara al'amura yake an ce akwai lokacin da mutanen Sham ɗin nan da musulunci ya zo shi sai suka ƙi karɓa da yake wancan su kiristoci ne a'a ba kiristoci ba ne sai suka ƙi karɓar musulunci suka ce za su ba da kiristoci ne sai suka ce za su ba da kiristoci ne suka ce za su ba da me ake kira jizya ta aka ba su akan haka sai suna kawo jizya su kuma kiristocin kasan turai din a lokacin sai suka yi shiri mai ƙarfi suka fito su zo su share musulmi don haka sai musulmin khalifa sai ya umarni da wannan katiba da ta can da ta can da ta can duk su taru su je su taru a guri daya a yi bulokin wayancan kada ka da wayannan za su tafi sai suka ce musu sai suka mayar musu da kudadensu a kiristoci sai suka ce me yasa kuka dawo mana da kudin mu saboda za mu bar ku dama mun karɓi kudinku saboda muna ba ku kariya to wanda ya biya haraji ai yana karkashin kafala ta gwamnatin musulunci so we can no longer protect you don haka gashi mun damu ku da kayan ku sai suka tafi suka je suka tarbi tace sai ce to wayannan su haka suke don haka na addin nasu shi ne da gaskiya sai suka ce to mun ma musulunta dan da kasan duk gaba daya kasan Sham kiristoci na duka suka musulunta saboda haka sai zama tun daga nan Allah ba da kuke sarki ya taimaka musu a sakamakon adalci su daga yanzu wannan su babe da su za a tafi ya dan yan uwan su kiristoci da suka zo dan su kwace su to saboda haka adalci yana taimakawa sannan yakan sako kuma kasa kowane mutumin da aka bashi wani strata yanzu misali gwamna kaga an bashi wani strata a cikin mulkin am wilayatul amma to a iyaka nan shi nasa adalci yake a iyaka nan za a tambaye shi a iyaka nan kuma zai shiga aljannarsa ko ya shiga inuwan al'arshinsa ko kuma ya kasa shiga in ka sako kasa har a zo sakar gida inda Allah ba shi gida da ƴaƴaye da mata mutanen gida adalcin iyaka wannan zai kai shi aljannarsa kuma zai inuwantar da shi a inuwan al'arshi ko kuma wato kenan ya jinkitar da shi don haka adalci a rayuwa wato kenan ya yi mutum ya kokarin kwatanta shi ya nemi kuma taimakon Allah wa daukakin sarki a gaban wannan a wannan riwaya ce al-imamul adil nan yace imam al-imamu al-adil shugaba mai adalci wannan riwaya sai zo da al-imamul adili shugaban adalci kamar shi kansa shine adalcin kaka ya fi karfi akan wancan yau da ka gan shi kawai an ga shugaban adalci ba ma shugaba mai adalci ba asalin adalcin ne wato gidan an ga shi to duk irin wayannan mutanen Allah madaukakin sarki zai sa su inuwa al'arshin sa in an ce shabun da sha'afila ibada fi ibadati rabbih saurayin da ya rayu a cikin ibadan ubangijinsa me yasa aka faɗi haka saboda samartaka ta fi kusa da wato kenan tawaye da bin sha'awa da bin son zuciya kenan wannan yana nuna falalan saurayi wanda yake ibada bai shiga sharholiya ba akan dattijo wanda yake ibada bai shiga sharholiya ba saboda ai shi dattijo ko ba komai yanzu ya fara hangowa iyaka don haka kokari yake ya gyaggyara a tafi a isa a samu soft landing amma shi yanzu a daidai lokacin da yake ganin cewa rayuwar yanzu ne ya fara ta kuma zai na daidai da kowa yana kuma daidai da komai kuma amma ya tankwara kansa ya zama yana bautar Allah madaukakin sarki ta hanyar neman ilimi ta hanyar yawaita sallah ta hanyar yawaita ayyuka na addini haka rayuwarsa martakarsa ta kare wani yana daga cikin wato kidan wanda Allah madaukakin sarki yake marhaban wato kenan da rayuwarsa shabon sha'a fi ibadati rabbihi yake rayu wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid mutumin da zuciyarsa take rayate aka ce mu'allaqun bil masajid zuciyarsa tana rataye a masallaci kaga kenan koda yana waje zuciyar tana cikin masallaci zuciyar tana cikin masallaci saboda duk wasu activities da ake yi na alkhairi a cikin masallaci yana gurin idan ba mu wasu special activities shi yana creating nasa activities din a cikin masallaci ko dai ya zauna ya karatu alqur'ani ko ya zauna ya zikiri ko ya zauna ya ilimi ko kuma wasu ayyuka na alkhairi na bilbili ko kuma ba zai kwanta ya wuce a cikin masallaci mutanen gari sun damuwa ta yawa ina aka samu sayyidina Ali lokacin da suka faɗa da sayyidina Fatima a masallaci ya zo kwanta da a masallaci ina aka samu sayyidina Umar lokacin da Hurmuzan aka ci nasara aka kariya daular sa aka kamo shi shi yana shugaba aka tafi da shi haram Madina aka je gidan sayyidina Umar ba same shi ba sayyidina Umar yana masallaci aka zo aka musallaba da shi ya fito a masallaci da dai saboda masallaci guri ne da yake tattara zuciyar mutumin da yake yana daga cikin wanda za su shiga inuwar al'arshi ranan tashin alkiyama zuciyarsa kaman wato kenan kaman har suka ce kaman glove din masallaci kaga wannan arata yake a cikin masallaci baya sha'awar ya bar nan gurin dan ya bar nan gurin masallaci saboda shi ma baya sha'awar ya bar masallaci ya bar masallaci ba zai samu gurin da yafi masallacin alkhairi a gare shi ba koda ya fita gangan jiki ne ya fita amma zuciyar fa mu'allaqun fil masjidi tana dan bare a cikin masallaci rajulun tahabba fillahi mutane guda biyu suna son junansu tsakaninsu da Allah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi akan abubuwa na addinin Allah suke haduwa kuma za su rabu ma akan wannan suke rabuwa mun gane wannan sun kai bil lissafin mu zaka kaman lissafi guda takwas ne idan mun dauki wannan da wannan amma aka ce aikin ake kiddigawa da haka su su biyan an dake su aiki da ne aikin soyayya ne domin idan mutum biyan ba su haduwa soyayyar ba ta fita ba dole sai ɗaya yana son ɗaya ɗaya yana ƙaunar ɗaya ko yawwa shi yasa sahabbai idan mutum yana ƙaunar wani mutum sai ya ce ina son ka sai ya gaya maka kamar suka ce masa ina son ka fi sabilillahi wani lokaci ko baka furta ba shi yakan fahimci kana ƙaunarsa saboda mu'amalar ka da shi kai ma kakan fahimci yakan yana ƙaunar ka saboda mu'amalar ko tare da shi amma zamanin sahabbai suka je su faɗa mutum yawwa wani mutum ya wuce sai wani ya ce kai dole ina son wannan mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi ya ce ban san shi ka je ka gaya masa kana kaunarsa saboda in mutum yayi maka abu ne mai kyau ka je masa ina kaunarka dan Allah sai ma sai buka addu'a ce maka ubangiji Allah da kake kaunata domin sa ina addu'a kai ma ya kaunace ka ka gaya maka wato kenan addu'a saboda sai zama kenan yanzu abinda zai fada su shine matsala ta addini abinda kuma zai raba su shine matsala ta addini da ɗaya zai canja ra'ayi to sun rabu kenan ko ba ka ba sai ce ga Allah ya kiyaye hanya dama addini ne ya haɗa mata kai yanzu ko ba addini ko to kai je ka abunka ni ina nan yawwa na
arfa mun hau muna sobuwa na san ka samu mun tsona mu a huta wannan ba dare mai zuwa haka da haka kenan ka mu yi kuma ya haka ka yanzu ta maya wuya ne shi ne ke maza wani jane ya ce tsoron mai kira ya ce yana san ka kenan wala yana da haka kenan
to kaga ya nuna maka la Allah bashi da bakin da zai gaya maka da yaranka bashi da baki bashi da yaran da zai iya gaya maka da bakin da yaranka ka fahimta da ga maka aikace ta alhamdulillah ita maka alai wa tafarraqa alaihi wa rajulun talabatu imra'atun zata mansibin mutumin da wata mace ma abociyar matsayi yar wane kenan ko yar manyan mutane wa jamalin kuma kikkiawu ya kaga an kure kenan dama mai ake neman mutum mace dan gidansu ko dan kyanta ko wata dan addini to mai addini yanzu ba kowa yake kaunanta ba to wanda zuciyar mutane tafi so din kaga wanda sai dan addini da ba kai ma dan addinin kake sonta yawa amma wannan ta cika abubuwan a sota ba dan addini ba dan addini kake son ta malale kyanta ko wani abin abin ba amma wannan ga kyan ga kuma yarwa ne ne kuma ta neme shi faqala inna aqakullah sai ce mata ni ina jin tsoron Allah madaukakin sarki to wannan malabe sun yi magana akan ba suka ce zahirin abin ya nuna da alfasha ne zahirin abin kenan mace ta nuna ta sansa musamman kuma a guri wanda yake keɓancaccen da yake da damar ya biye ta akan wannan alfashan sai ce mata ina jin tsoron Allah wasu malamai suka ce abu ya tsaya a hakan ba yana iyawa da aure ta neme shi da aure ta neme shi ita ga take kyawawa kuma yar manya sai ji tsoron Allah cewa in ya aure ta za ta shagaltar da shi gaban ibada kullum yana kunkuminta kuma gidansu za a juya ta za a gidansu za a juya shi zai zama mijin hajiya ko yawa idan ya zama mijin hajiya ba zai tsaye da waɗansu haƙoƙi na Allah maɗaukakin sarki ba saboda ka sai ya haƙura da wannan ɗin saboda tsoron Allah maɗaukakin sarki ko kuma za ta shagaltar da shi ba zai iya ba ta haƙƙinta na aure ba saboda za ta dame shi shi kullum yana gurin ibada ko yana gurin activities na abin nan kuma tunda ya riga ya aure ta akwai buƙatar ya ba ta haƙƙinta sai ya ji tsoron Allah ba zai iya wato kenan tsayawa ya zama kullum yana tattara yana kokomi mace ba ita ko dan haka take neman sa kun gane wannan sai ya ce a'a ni na jin tsoron Allah ba zan iya baki haƙƙinki na aure ba ko kuma zan iya baki haƙƙinki na yadda gidanku su juya ni ba ko kuma ki a matsayinki na hajjiya ni mijin hajjiya ya zama to an maka wannan ka isa kana da bakin musu ne in an ce ga wannan sai ji tsoron wannan sai ya ce shi inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa da wani mutumin da yayi sadaka akfa abuwe na'am hey zai shiga ciki amma wanda an kashi saboda mubalaga ne yau mubalaga ne an kure maka lissafi ne yauwa ko duk wani aikin sabon Allah sai tsoron Allah ya hana ka ka yi shi saboda tsoron Allah za ka shiga ciki ko da ba a wannan case din bane aiki ne na sabon Allah kuma kana da cikakken damar da za ka iya yinsa kuma amma tsoron Allah ya hana ka da wannan to za ka iya shiga cikin wannan yauwa to ai saboda haka akai mubalaga akai wato kenan matuka to wanda ya sadaka akfa oye wannan sadaka din hatta la ta'ala mushimaluhu ma tunfiqu yaminuhu har hagunansa bata san abin da wato kenan damansa ta bayar ba kinaya ne na cewa ana yin sadaka da hannun dama ko yauwa ma'anan wannan kuma hannun wannan bata da hankalin da za ta fahimci abin da wannan take amma dai aiki na ne a nuna maka cewa a lokacin da yake yin sadakan nan duk wani wanda yake kusa da shi saboda kusanci bai ma san yayi ba balle ya yabe shi shi kawai wannan kai mai kimani ne wallahi kai mai kokari ne ko kuma shi ya ji cewa yana son wani mutum ya yabe shi saboda haka yayi ne kawai ina ma ne nudibukum li wajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura ina na kafu min rabbina wa ma'abusan famtarina to irin wannan ita ce take jawowa fa wa kahumullahu sharra zalika alyawm wa laqahum nadatan wa sururan wa jazahum bima sabaru jannatan wa hariran saboda haka idan mutum zai sadaka yayi abu idan mutum zai ta an ba mu hikayar wani mutum yazo shi kalan wani babban alhaji a Maiduguri ne ya gaisuwa gaisuwa ce alhaji taimako na zo ne wallahi kaji ya ce ya ɗauko kuɗin riga ya bashi kaga mutane marasa girman kai kenan amma mutum saboda tsananin girma kai sai ya kira ka gefe ya ce maka yana da matsala ba zai zo cikin jama'a ya faɗa don ka ji daɗin bashi sai ya kira ka gefe kuma in ka bashi a gefe waye zai san ka bashi amma kaga wani bashi da girman kai a'a bara da bata koye da zakara to kira ka na na
to mutun ne da zari ke to shi ke ba sai ne wani an je ke ma
eh tafi wani anguwa da je wani alkhairin da ba a gari ba yawa ko baya bukata saboda baya bukatan yabo akai insha Allah ta'ala zai shiga ciki don haka aikin alkhairi abin da yasa aka tsananta akan mutum ya boye abu saboda gudun kan riya ta shiga ne saboda illar riya na farko riya tana daga cikin shirka shirkul asghar kenan ko to kuma Allah madaukakin sarki yace inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u don haka riya kashi uku ne akwai shirka kashi uku ne akwai shirkul akbar da shirkul asghar da shirkul khafi haka ne to shirkul khafi aka ce ita ce riya kuma Allah baya gafarta ko shirkul akbar ko shirkul asghar ko shirkul khafi adama mutun ya mutu bai to sai Allah ya kona shi illa iyaka babban shirka ita ce ake kiranta al-mukhruj min al-milla mutun ya shiga wuta cikin ta ya shiga kenan amma shirkul sagir da shirkul khafi la Allah mutun zai iya shan azaba sai ya fito amma dai ai da Allah ce la yaghfiru an yushraka bihi dinnan bai gafarta masa ba sai da kai shi ya kona shi ta haka ake zaka tsantsan wajen wato kenan bata aiki akan wannan amma in mutun yayi a cikin jama'a yayi madama bai abin nan ba amma wanda ya boye fa ya kusa da salama mutane irin su Abu Muslim Al-Khawlani su ba sa boyewa aiki saboda kwata-kwata sun kai matsayin da riya kwata-kwata ba da su shiga cikin aikin su ba sa boyewa aiki da za su yi kowane irin aiki na alkhairi Udayl bin Iyad yake cewa boyewa aiki ma na alkhairi dan tsoron wato kenan riya shi ma zunubi ne sai da aka yi to ai wa'ansu shedan yakan shigo ta karkashin kin yin riya sai ya hana su aikin alkhairin fata-fata ma sai su zai ka yanzu nema mutane su gani ba to ka dankar a gani don ya koma gefe zan ko sai ya kasa koma gefen yayi don haka ana tirsasawa mutum ya tirmiza harshen shedan yayi din amma dai ya kokari wato kenan ya abin don haka kaga kina akan wannan mutane kashi biyu ne akwai wanda in dai zai a cikin jama'a zai nemi yabo to wannan ya boye ya fi masa alkhairi akwai wanda ko a cikin jama'a ya yi irin su Abu Muslim Al-Khawlani irin su Fudayl bin Iyad kwata-kwata ne ba za ta shiga cikin abin nan su ba za ka so ko ina za su yi aikin su ko babu wani abin nan to amma su ne yan kadan su ne yan kadan yau saboda me hubbu sana'i dabi'atul insani san yabo dabi'a ne na dan adam eh duk abin da zan so in ji ana yaba ne ana yaba ne ana kamba ma ne ana kuzuzuta sai in ji dadi to in haka ne kuwa to riya za ta shiga to kaga inda ta shiga kuma babu riba a ciki to saboda haka wanda ya kiyaye bai yi riba ba yana daga cikin wanda za su shiga bai yi riya ba kai sori shi za shiga cikin inuwar Allah a lokacin da wato kenan babu inuwa sai inuwansa atalata alamai bayan fako wa rajulun zakar Allah khaliyan da mutumin da zai ambaci Allah madaukakin sarki shi shida ko ya karanta ayan alqur'ani ko ya karanta hadisi ko ya tunani akan wani laifi da yawa Allah madaukakin sarki ko ya karanta rayuwa karanta halin da mutane suke ciki tausaya ma al'umma musulmi da musulunci ya fashe da kuka shi kadai ba a inda mutane za su gane ba sai kana wa'azi a cikin mutane kana kuka jama'a na ta kallo a yau malin yana ta hawaye kaza yawo sai kai iktisabi da wannan wani kurbi ko wani abin nan to sauransu to saboda haka sai ya zama na kan cewa to kenan riya sai ta shiga amma wanda ya shi kadai fa ba mu maganar riya zakarallahu khaliyan fa fadat ainahu shi kadai yaje don haka na taba karanta a cikin wani littafi na Sheikh Usman Danfodio ita wa'in su malamai da